Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makonni biyu da suka gabata, mun fara kawo muku rahoto na musamman kan yadda manoman kayan gwara a jihar Sokoto ke tafka asara ta biliyoyin naira saboda rashin wurin adana amfanin gona. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu dora inda muka tsaya, inda shugaban kungiyar masu noma da kuma kasuwancin albasa a Najeriya, Aliyu Isa Samama, ya fara bayyana wa abokin aikin Muhammad Nasir yar matakan da suke dauka.
Yanzu haka akwai wani dan kishin jihar Sokoto, shi ma yana kokarin ya gina katafaran wajen sarrafa albasa a jihar Sokoto, wanda kamfanin kudin kimanin wajen dala miliyan 6 kamfanin da yake kokari ya gina a jihar Sokoto, da ire-iren su da gwamnati, ma'aikatan gona da raya kakara na kasa, muna nan muna da hadaka da su wajen gina ingantattun ma'ajiyar albasa wanda muka gano daga Senegal da sauransu.
To ko menene alfanun wannan mutata da ake so a samu? Dr. Sale Ibrahim yana mai cewa
ai kasar ma gaba daya matsalar da yake damun shine ba mu da abubuwan da zamu rinka turawa kasan waje muna samun kudin waje. Shi yasa yau in ka dubi kudin canji da naira sai ka ga dala yanzu 720 da wani abu har da 50 dan ba ma fitar da abubuwan samun kudade daga kasan waje. To albasa da kafanuwa na cikin abubuwan da ake bukata a kasuwannin duniya, saboda haka ba dan Sokoto ba, dan kasan nan ma albasa na cikin abubuwan da ya kamata a tsaya a yi wa nazari, a daidaita ta, a seta, a tabbata cewa abinda ake fitarwa ana sarrafa ta, kuma ana adana ta, kuma ana fitar da ita waje. To duk wannan aiki ne na ilimi, aiki ne na sanin yadda duniya ke tafiya. To ba wanda zai mana wannan ba mu ba. Ni dai inda nake dinnan yanzu, na mun fara kokarin busar da ita. Za mu zo lokacin da za a rinka sata cikin jakankuna, sannan za mu zo lokacin da za mu nemi kasan da za mu kaita mu samu kudin kasan waje. To in aka ce a samu kudin kasan waje, ai ka san ko ba karamin abu ne, ayyuka za a samu. Eh, so wato abu ne wanda yake Allah ya ba mu arziki ga ta a ƙasa, mu yi amfani kawai da basira da kyakkyawan niyya mu inganta jama'a mu fita talauci mun tsaya muna wasa.
Gwamnatin Sokoto ta ce tana sane da hasara da manoma da masu kasuwancin kayan gwari ke tafkawa, akan hakan ne ma take ɗaukar matakai. Kuma shi nan ma'aikatar ciniki masana'antu da saka jari Abdullahi Yusuf Hausawa ya ce akan hakan ne ta kirkiro da ma'aikatar kula da saka jari,
wanda yake da bamu da investment a jihar Sokoto, amma saboda inganta irin waɗannan abubuwa shi ya sami girma gwamna ya yi wannan ma'aikata ta investment domin a samu mutane su saka jarinsu domin an ganta irin waɗannan abubuwa. Da yadda Allah ba albasa ɗaya tantara tafarnuwa ba, har da irin tumatur, irin shinkafa, irin rake, irin kabejin nan da ake yi a jihar Sokoto, da wasu abubuwa irin su mangoro da sauransu, insha Allah rabbi duk a shirye muke za a zo da kamfuna waɗanda za su zamanantar da su a aji sai da ba za su lalace ba insha Allah rabbi a jihar Sokoto. Kamar yanzu ai duka kan mutane da yawa manoma albasa da shinkafa da karat da tomato sun ga irin yadda ake doka shi, yan Ghana ma suna shigowa, yan Cote d'Ivoire suna shigowa a sauraken su, wanda yake kusan yanzu duk kusan Najeriya ga baki da kusan ci kasashen Afirka, Najeriya ita ke leading waɗannan kungiyoyin, kuma ko a Najeriya kuma a jihar Sokoto. So da yadda Allah da irin waɗannan abubuwa, na san ba za a samu wani kalubale ga su manoman mu ba. Da yadda Allah, tunda kamin ma a yi wannan, an zo da wasu abubuwa na zamani na yadda ake aje albasa, yadda za a samu raguwar lalacewar ta a cikin ƙauyuka. Za ka gan shi ana yi kamar irin rodo bulo, irin gidan kwano da sauraken, irin su goranyo gada da sauraken su, in ka je za ka ga aje albasa ta shekara guda, kuma za ka ga ba sai wata doguwar lalacewa ba. So da yadda Allah ba za a samu kalubale ba. Kuma in ka lura kamar irin da mutanen ba su yadda da amfani da takin zamani ba, ba sai dan su onhani da irin albasa na zamani da ake amfani da shi ba, amma yanzu kusan 80-90% mutanen mu irin albasa da suke amfani da shi na zamani ne, haka irin tomato, irin dankali da sauran su, to dadda Allah ba za a samu kalubale ba.
To sai dai su da yawa wasu jama'a sun dauki kayan gwamnati kamar kayan banza,
shi yasa aka shigo da mutanen masu zaman kansu, yan kasuwa masu zaman kansu, domin su zo a hada hannun jari da gwamnati da su kansu a zo a yi processin na wani kamfani na wani abu, ko kuma a hada kamfani wanda zai processin na wasu abubuwa domin samun riba. Yan kasuwa su umfana, su umfana, kuma gwamnati ta umfana. Amma idan aka ce a'a an bar shi na gwamnati ne kawai, to bai zuwa ko ina. Wannan shi yasa aka karfafa masu Sokoto Investment domin a jawo irin waɗannan yan kasuwa su zo su kafa jari na cikin gida da na waje. Kuma da yarda Allah na san za a samu ci gaba kwarai da gaske idan mutane suka yi la'akari da irin tsawon lokacin da aka duka kamin a samu wannan ci gaban, mutane za su yi ba kwarai da gaske, domin na san akwai mutane waɗanda sun yi shekara biyu, shekara uku, ba su wanga ministry a gwamnatin tarayya, ba su wanga department, ba su gidan wannan, ba su gidan wani, kamin a ga cewa wannan abin ya tabbata. So alhamdulillah, tunda mun san irin wahalolin da aka yi, da yadda Allah za a rike shi jamau, kuma za a ci more shi ba za a yi amfani domin a ga cewa Allah lata wannan abin ba, insha Allah.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, da Allah ya kai mu makon gobe za mu leƙa ƙasar Ghana, domin yadda ƙasar ta kashe dala miliyan 560 wajen shigo da shinkafa a bara. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, kuma wakilin masu Sokoto Muhammad Nasir, sai kuma Julie Leather Station da taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe, salama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Idan akwai abin jira.